This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim kuma tare da bayar ku makiyar da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wani shiri na daren yau Juma'a ta babbar rana. 26 ga watan Afrilun 2024. Cikin shirin za mu duba batun karancin man fetur da ya haddasa dogayen layuka a gidajen mai da ke fadin Najeriya. Haka kuma za mu tsakuro kan daga cikin shiri na musamman na zauren BOA da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka amsa tambayoyin wasu 'yan kasar a nan Washington. Sai kuma shirin tubalin tsaro da kibiyar lambarin tsaro da Hassan Mai na kai na zai gabatar mana. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana damuwa sosai game da goyon bayan da kasar China ke baiwa masana'antun kera makaman kasar Rasha a yau Juma'a. Yana mai gargadin shugabannin kasar China cewa Washington ka iya sanya takunkumi akan wannan lamarin. Kalaman Blinken a birnin Beijing yana zuwa ne jim kadan bayan da ya gana da shugaban kasar China Xi Jinping da wasu manyan jami'an kasar China a yayin tarukan da suka shafi batutuwan sabani da dama tsakanin kasashen biyu. A kusa da babban ajandar Blinken, jama'an Amurka sun ce akwai batun kayayyakin da China ke samarwa a kasar Rasha kamar na'urar microchips da na'urorin aiki da sauran kayayyaki da Rasha ke amfani da su wajen kera makamai da za su yi amfani da su a yaki da take yi da kasar Ukraine. Na faɗa wa shugaba Xi, idan China ba ta duba wannan batu ta magance ba, to mu kuma za mu azata takunkumi, in ji Blinken. Tsohon mawallafin labari a kan jarida David Parker ya dawo ya ba da shaida a rana ta hudu a yau Juma'a a gaban kotu da ke shari'an aikata laifi a kan tsohon shugaba Donald Trump a jihar New York. Yana shirin amsa wasu karin tambayoyi game da yadda ya zo ya biya dala 150,000 na haƙƙin da mai gudanar da shirin Playboy ta buƙaci na mu'amalar aure na tsawon watanni da shugaban ƙasa da ka iya zuwa nan gaba. A jiya Alhamis, Perka ya shaidawa masu taimakawa alkali yanke hukunci su 12 cewa ya yi imani da labarin Karen McDougal na alaka da Trump duk da cewa ya musanta hakan. Perka ya shaida cewa Trump yana son ya ɓoye bayanan kunyan ne daga masu kada ƙuri'a gabanin nasarar da ya samu a zaben shekarar 2016 zuwa fadar White House. Kuma Trump bai ce yana neman ɓoye labarin ne ga matarsa Melania Trump ko kuma babbar 'yarsa Ivanka Trump ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, Masar ta aike da wata babbar tawaga zuwa Isra'ila da fatan kulla yarjejeniyar tsagai ta bude wuta da Hamas a Gaza, in ji jami'ai biyu. A lokaci guda kuma ta yi gargadin cewa farmaki da Isra'ila ke niyan kaiwa a birnin Rafa na Gaza da ke kan iyaka da Masar na iya haifar da mummunan sakamako ga zaman lafiyar yankin. Babban jami'in leƙen asirin Masar Abbas Kamel ne ya jagoranci tawagar, kuma yana shirin tattaunawa da Isra'ila akan sabon shirin tsagaita bude wuta mai ɗorewa a Gaza, in ji wani jami'in Masar wanda ya nemi a saka sunansa domin yin magana kan batun ba da wata damuwa ba. Yayin da yakin ke ci gaba da rincaɓewa, ana samun ƙaruwar matsin lamba daga ƙasashen duniya kan Hamas da Isra'ila don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Tattaunawar ta yau Juma'a za ta mai da hankali ne da farko akan iyakance musayar mutane da Hamas ke garkuwa da su domin sakin fursunonin Falasɗinu da kuma mayar da wani adadi mai yawa na Falasɗinawa da suka yi gudun hijira zuwa gidajensu a arewacin Gaza tare da takaita dokokin zirga-zirga a kansu, in ji jami'in na Masar. A hali da ake ce kuma kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon ta harba makami mai linzami da makamin artillery akan ayyarin motocin sojojin Isra'ila a yankin da ake takaddama akai-akai iyakar kasar, inda suka kashe wani farar hula na Isra'ila, in ji kungiyar da kuma sojojin Isra'ila. Hezbollah ta ce mayakanta sun yi wa ayyarin motocin kwanton bauna ne dab da tsakiyar daren jiya Alhamis, inda suka lalata motoci biyu. Rundunar sojin Isra'ila ta ce halin na kwantar bauna ya raunata wani farar hula na Isra'ila da ke aikin samar da ababen more rayuwa, kuma daga baya ya mutu sakamakon raunuka da ya samu. Fadan da bai tsanani ba da ake gwamzawa akan iyakar Isra'ila da Lebanon ya sha yin barazana da sake barkewa, yayin da Isra'ila ta kai hari kan mayakan Hezbollah a ƴan watannin nan. Dubun dubatar mutane ne suka rasa matsugunan su a bangarorin biyu na kan iyaka. A bangaren Isra'ila kuma fadan kan iyakan ya yi sanadin mutuwar fararen hula goma da sojoji biyu, yayin da a bangaren Lebanon aka kashe fiye da mutane 350 da suka hada da fararen hula 50 da ƴan Hezbollah 271. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadi a yau Juma'a cewa kwace babban tashar nukuliya da kasar Rasha ta yi yana barazana ga haddasa bala'in turilin rana, a daidai lokacin da kasar ke bukin tunawa da bala'in nukuliya na Chernobyl a shekarar 1986. Dakarun Rasha sun kwace tashar makamashin nukuliya ta Zaporizhzhia da ke kudancin Ukraine a kwanakin farko na mamayar da suka yi a shekarar 2022. Bangarorin biyu na zargin juna akai-akai da yin barazana ga tsaron wurin cibiyar nukuliya mafi girma a nahiyar Turai. Kwanaki 785 yanzu, 'yan ta'addar Rasha suna ci gaba da yin garkuwa da tashar ta Zaporizhzhia, in ji Zelensky a shafukan sada zumunta. Ya kara da cewa nauyi ne da ya rataya a wuyan duniya baki daya da su matsawa Rasha lamba don ganin ta 'yantar da tashar ta nukuliyar Zaporizhzhia tare da mayar da ita ga cikakken ikon Ukraine da kuma kare dukkan cibiyoyin nukuliyar Ukraine daga hare-haren Rasha.
Baba Yakubu muke dake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A farkon makonnin ne 'yan Najeriya suka waye gari da karancin man fetur a wasu sankasar, wanda hakan ya haddasa dogayen layuka a gidajen mai. Wakilin muryar Amurka Ruqayyah Basha ta zagaya wasu gidajen mai domin ba mu rahoton abin da ke faruwa.
A farkon makonnin ne 'yan Najeriya suka waye gari da dogayen layukan ababen hawa a gidajen mai a sassan kasar, haɗi da babban birnin kasar Abuja. Hakan yasa na zagaya wasu gidajen mayuka da ke birnin na tarayya. To gani a gidan man dan marna da ke a wuye a babban birnin tarayya Abuja, a inda wannan gidan man ya cika makil da masu bukatar shan mai. To ko menene dalilin wannan dogon layi? Malam Jamilu Muhammad guda ne da na tarar da shi a wannan gidan mai, ga kuma abin da yake cewa.
Wan yayi tsada sosai gaskiya, kuma samun shayi wahala saboda mutum zai iya awa biyu uku bai samu mai ba idan ya bi layi. Kuma masu gidan man sai ka zo sayan man da kudin kama, amma sai ka ta hada su da Allah da Annabi su baka.
To yanzu nan da na ganka ka samu ka siya man?
Wallahi ban samu na siya ba, ina da so in samu amma shiga cikin gidan man ma nake so, ma ba san ana ne shiga.
Alhaji Bashir Salisu shine shugaban dillalan man fetur ta Ibma Reshen Arewa maso yammacin Najeriya. Ya ce ba su sukan da suke bin gwamnatin tarayya da kuma tsadan man fetur ne yasa mambobin su suka rage jigilar shigowa da mayin, kuma abinda yasa yayi karanci.
An tashi babu mai a Abuja, to ai ba Abuja ko ina ma babu mai, saboda idan kika duba man nan ma yayi karanci, kuma karancin da ko akwai shi ma masu gidajen mai ma ba su ya dauko shi ba, saboda an rike musu biliyoyin kuɗi muke bi a downstream. Shi LES din ya ki biyan mu kuɗi, mun yi kuka kwanaki ma da ta sai dauki biliyan 13 ya biya mu. Ya zaka kaje ka dauko kaya kana bin bashin biliyan wajen 100 da wani abu an ki biyan ka, sannan kuma a ringa cewa kaje ka dauko kaya. Gwamnati ta cire an cire subsidy. Kudaden mu muke bi, ya ba mu kudin yaki ya ba mu, in mun zo yace ina bin masu depot kudi, amma yake tafi da office ɗinsa. To a gisa wannan wahalan ma ai sai ta fi haka, saboda abin da yake faruwa ya kibiyar mu haƙin mu.
Nayi kokarin tuntubar kamfanin albarkatun mai na NNPCL amma hakata bata cimma ruwa ba. Sai dai a wata sanarwa da kamfanin na NNPCL ya fitar mai dauke da sa hannun jami'in sadarwar kamfanin Olufemi Sonoye ya ce musabbabin karancin man fetur a kasar ya biyo bayan wasu tsaiko da suka samu amma yanzu sun shawo kan matsalar. Olufemi ya kara da cewa kamfanin na da isasshen mai da zai wadatar da kasar kuma babu wani karin farashin man fetur da za a yi. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Rukayya Basha, to daga Najeriya sai mu yoyo nan birnin Washington DC dake Amurka. A ci gaba da kawo muku doguwar tattaunawa da aka yi a zauren VOA da gwamnonin arewacin Najeriya da suka hada da gwamnan jihar Katsina da Kaduna da kuma Zamfara. A wannan gabar wani dan Najeriya ne mazaunin Amurka ya mika wannan tambaya kamar haka.
Sunana Sunday Beatrice, ni ne shugaban Zubanta Association, wato shugaban mutanen arewacin Najeriya dake nan Amurka. Tambaya ta a yanzu ga duka gwamnonin ne, saboda mun ga alaman cewa kamar yadda gwamnan Katsina ya faɗi, akwai damu'i irin wanda ba mu sani ba cewa mutane daban-daban wanda ba kuwa tsammani suna cikin harkan ta'addanci. Me ake ciki yanzu da za a ƙara wa mutane a juya hankalinsu ga inda za su rika samun abinda ya fi wanda suke samuwa daga aikin ta'addanci, musamman alal misali harkan na'urar kwamfuta ko wata sana'a wanda zai iya sawo ana kawowa kudade dala ana biyan su amma suna a Najeriya. Nagode.
Lona. To alhamdulillah, na farko maganar ta'addanci nan da muke ta fama da shi yau a Najeriya kuma a kasashen mu yana da nasaba ga irin yanda al'umma suka samu kansu a da. Watakila a lokacin nan ba a yi mutane adalci ba, mutane suna nan zaune gari ba aikin yi da sauransu da makamantansu, wanda ga tunanina yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka tura mutane suna wannan abuwa. To amma ko shi ya kamata mu yi tunani, ba abu ne wanda za a ce yau muna farin ciki ko muna murna da shi ba. Mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na waɗannan jihohi mun fito da hanyoyi daban-daban ta yanda za mu iya taimaka ma al'umma su samu aikin yi a jihohinmu, wanda ga tunaninmu idan al'umma suna da aikin yi to kusan zai ɗauki hankalinsu daga irin wannan ta'addanci da ake. Amma duk da haka ba abu ne mai sauƙi ba, abu ne sai mun samu haɗin kan al'umma. Kamar yanzu yanda ake magana, ai wurare da yawa kusan zan iya cewa 'yan gida ne suke wannan ta'addanci. Kamar mu a Zamfara, Fulani ne da Hausawa wanda 'yan Zamfara ne nan aka haife su, an san iyayensu, an san inda suke zama da makamantansu. Sannan idan mutane ba sa fitowa suna tona asirin irin wannan abubuwa, abu ne wanda yake da wahala. Kamar yanzu lokacin da kake magana Jigawa da Kano, ai inda Allah ya taimaki Kano lokacin da aka fara ta'addanci, mutane sun fito sun ba gwamnati goyon baya akan cewa ko da ɗana ne na san cewa yana ta'addanci zan miƙa shi ga hukuma. Don me? Kaga ana kasuwanci a Kano, ba wanda yake so ya tabbatar da cewa abubuwan nan sun ruguje. Sun ba gwamnati haɗin kai wanda ya taimaka sosai wajen shawo matsalar tsaro a waɗannan jihohi. Shi za ga cewa irin waɗannan ta'addancin da ake muke fama da su yanzu su ba su da shi a Kano kuma ba su da shi a Jiga. Sau haka mu kanmu mutanenmu sai mun tashi haiƙan mun taimaka ma gwamnati da duk wani wanda aka san cewa abinda ake cewa informal an fito da shi an nuna kuma an hukunta shi. Wallahi idan ba mu yi haka ba duk abinda za mu yi akwai rauni a cikin shi. Sauraka roƙonmu shi ne mu samu haɗin kan al'umma mu tabbatar da cewa an ba gwamnati haɗin kai wajen shawo wannan matsala ta tsaro da muke fuskanta a jihohinmu.
Gwamnan jihar Zamfara kenan Daura Lawal ya amsa tambayar zauren BOA. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
farkon nake dare sarki ban mance da ku ba hamsawa ban mance da ku ba hamsawa
Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Za kuma izuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe domin Hassan Mai Kaina ya gabatar muku da shirinmu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a wannan mako zamu tattake ne zuwa shiyar arewa maso gabashin Najeriya mai fama da aika-aika irin na ƴan Boko Haram to madalla
I want to on behalf of all of us and men of Joint Task Force Northeast Operation Hardinkai welcome you to the theater.
Babban komandan rundunar yaki da Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya kenan Major General W. Shu'aib yayin da yake tarbar wata tawagar ƴan jaridu da ta tattaki daga birnin Abuja har zuwa birnin Maiduguri a irin ziyarar nan na gani da ido don tantance ainihin gaskiyar lamari aga mai sojoji ke yi dangane da batun yaki da ƴan ta'adda da kuma tabbatar da tsaro kana aji daga talakawa da rikicin ya shafa kai tsaye a kuma ziyarci sansanonin ƴan gudun hijira da sansanonin sojoji a yi magana da su da kuma sauran masu ruwa da tsaki sannan sai a gane me ke faruwa
create enough time to go around the various areas we have marked for you so that you can have a vivid assessment of the progress that have been made so far in Joint Task Force Northeast Operation Hardened Care.
General W. Shoaib ya gana Ali na daga cikin matan da wannan tarzoma ya raba da gidajen su.
Ni ina cikin aiki shi anan.
Ke yar gwan daga she?
Eh, na kwana gaban nan kwana gane.
Daga wani kauye?
Daga wannan Gombale. Abin da ya fara baya-baya daga Hijira. To abin da ya fara daga Hijira dai muna kauyen mu. Wannan fitinan ya tashi. Muna ciki haka ne, muna ciki mu shiga nan, mu muyi ba muka Hijira muka dagaru. Wannan muka so kuma daga kuma da muka so kuma da yan tsafa suna tsafa mana kokori suna rike mu da iyalinmu da yaran mu.
Duk lokacin da aka fara yakin nan kaman akwai abin da sojoji suka yi ne wanda za ku ce sun taka rawar gani?
Eh, tabbas mun san abin da suka yi sun taka rawar gani. Sanadiyar su ne ma muka samu kokofce muka yi hijira muka zo nan sai shiga kauye. Suka wasar da mutane muka samu muka kokofce muka yi hijira muka fito nan.
Okay, yanzu da kuke zama nan kuna samun matsala kamar na yunwa ne ko rashin abinci ko kuma wani damuwa haka?
Ah, matsala kan ba zai rasa ba. Dole matsala kan wani lokaci zamu samu matsala irin na rashin abinci ba a bayar da wuri ba. Dole muna cikin matsala da yaran mu muna shan wahala mu shiga jeji mu ta mu samu kadan wuce kafin abada. Muna neman irin su samiya. Eh, muna zuwa gona inda muna yayi. Fargaba kan akwai amma yanzu dai da sauki abu.
Amma daga lokaci zuwa lokaci an boko haram suna kawo tsari ne yanzu duk?
A yanzu dai cikin garin kawo har wani lokaci suna kawo araba kamar da ba.
Yanzu kamar yaran ku suna zuwa makaranta?
Eh, suna zuwa.
Wani makaranta ne? Ko waye makaranta?
Eh.
Waye?
A zulu ne wannan makarantar yaran suke zuwa.
Kamar wanda kira baki a gwamnati?
Ai abu ai roka abu kan da yawa ne muna son taimako da yawa. Muna so iri kaman a taimaka mana da yaran mu ko makarantar ko abinci ko miye ma ai tallafa taimako kuma muna so.
Garin Chabbal a karamar kumar Konduga na daya daga wuraren da abin ya shafa kuma na ga bakin mai garin. Me
ne sunanka?
Bulama Bakin.
Eh, me ne a garin nan na Chabbal?
Chabbal Bulama ne.
Kamar musamman menene ya faru da ku a baya lokacin wannan tarzoma?
Eh, to a baya mu da lafiya mu kalau ɗin hijira ne a area nan sun zauna. Sun samu lafiya kuma sun fara kowayen kawayensu. Mudun na muna da lafiya. Kalau mu
lokacin da aka yi boko haram bai shafe ku ba?
Eh, shafe mu boko haram ai da nan ba wanda bai shafe shi ba.
Sai ya shafe ku?
Eh, akwai mutanen da an zo an kashe su da an zo an karba abin nan kudi ana kashewa ana kaddauka haka ne.
Kamar kuma kun yi gudun hijira?
A mukan mu mai gudun hijira ba. Mutane ne sun zo sun yi.
To kai ya ne kokarin sojojin na samar da zaman lafiya?
Eh, haka sojojin fi sabillahi sun yi kokari. Muna tare da su. Kullum wani abu da mu sani ba wani mu yarda da ba za mu je mu gaya musu. So su yi taya mu su kore su koma ka wajen su.
Yanzu ba ku fargaba na?
Ina ba mu fargaba.
Baba Gana Mai Gana mazaunin Munagareji ne yankin da ya sha fama da kunar bakin wake daga yan ta'addan Boko Haram. Na tambaye shi ko menene abin da ba zai iya mantawa da shi ba a tsawon wannan tarzoma na Boko Haram, sannan kuma wace irin alaka ke tsakanin su da tubabin yan Boko Haram da hali yanzu suka koma cikin jama'a.
Abin da ba zai iya mantawa ba, akwai lokacin da aka taba kawo fasfosar bomba su ba suka dawo da suka zo sun yi danya tara bomb, sai sojoji suka sa reinforcement sai suka ce mana to kaza daga cikin bomba ko ta bomba muhimmi ba lazim mutane su bar gudu. Muna cikin wannan process din cikin bomba sai fito muna tsaye da sojojin gaba da sai fara ta hasu mallan walimul wakilu sai aya shi ke fito tambaye mu me yake fada, sai muka ce a abin da yake fada na Boko Haram ne yake fada wannan abu, sai ce kun tabbata shi ne muka tantance muka mun tabbata shi ne. To immediately muna wannan process cikin bomba da gwamnati ce ta nasara kare shi aka harbe shi wannan abin da ba za mu taba manta ba.
Kamar a kuma abin da kai ko baka suka yi wanda shi ma sai kana tuno shi
shi din da abin da har yanzu dan da ta dan sai in ga shi kamar yana wannan abu haka nake yi shi wannan
da kamar mu da kan dan kokarin da ana cewa sun tuba eh sai shigo wurin ku kuna yin wani abu ne wanda ba ku jin dadin
sa? A mu muna karbar shi da hannu biyu saboda zaman lafiya ne kuma zaman lafiya ko yake ne ma amma shi kun sanar alfari cewa mu muka kashe wannan mu kai kaza mu kai kaza shine damuwar mu kowa ba jin dadin wannan abu
suna jiya muku
suna fafada sai mu muka kallaka wannan mu kai kaza haka din kowa ba jin dadin shi amma an karbe shi a cikin society.
amma misali ba a ba a nuna musu kyama sun dan
ah ba su ba wanda yake nuna musu kyama ba wanda yake nuna musu saboda zaman lafiya ake nan kuma ba da haka mu bare da
to yanzu ya magana zaman lafiya anan
ah zaman lafiya alhamdulillah especially matin da 195 ne yazo kuma da shikara da wani abu mu ji ko ni indiya ba 195 sector nan command din da suka ba ba mun saban ba tun ka tun daga ba mu hakkan mun matsala eh da suna cikin gari kafin haka su zo su bayan gari eh to jama'an namu din su ka suka ce akwai mutanen custom house wanda ba mu kama su nan su ba eh wa to shikenan
eh to menene sunan ka
sunana Chairman Duna Makuntai daga IDP camp muna Albadawi nake
daga ina kike
amuna camp nake
amma daga yana ainihin
garin ainihin garin mu amma maiwa muke maiwa nake zama amma fa na kurgama
menene kawo kanin to
ni ka na ya kawo mana wannan rikicin gudu hijiran nan shine ya kawo mana mun taro mun zauna muna zauna a kam yanzu muna nan project a kam muke tare da tubube boko haram tare da su gaba da muke zama
to kamar me alaka yake tsakanin ku da tubube boko haram a kam
alhamdulillah tubube boko haram ba muna IDP kam suke ba har suna da custom house akwai mutane tubube boko haram akwai muna tubube boko haram akwai wadansu a gari duk suna muna tare da su muna zauna muna cutuwa da su ba ni gani na ban samu masala tare da su ba
kamar kai yanzu menene abin da ba za ka taɓa manta da shi ba na bikin cike lokacin da aka yi wannan rigima
fi sabilillah abin da ba zan manta da shi ba fi sabilillah ya kashe sun kashe mana yaro ya sun kashe mana ya mutane yaran mu da sun dauka yaran mu kanana sun dauka matan mu sun dauka dukiyar mu sun kare mana harkan da muke ciki tafiya ba wani harka shi ne abin da ba zan sake mantuwa ba
Masu sauraro ba ƙarshen shirin kenan ba amma saboda lokaci anan zamu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu dora daga inda muka tsaya a madadin sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku sai a biyo mu mako mai zuwa don ci gaban wannan shiri kafin nan a huta lafiya
a gaida Hassan Maina kaina da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma fa a takeice
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana damuwa sosai game da goyon bayan da kasar China ke baiwa masana'antun kera makaman kasar Russia a yau Juma'a yana mai gargadin shugabannin kasar China cewa Washington ka iya sanya takunkumi akan wannan lamarin Kalaman Blinken a birnin Beijing yana zuwa ne jim kadan bayan da ya gana da shugaban kasar China Xi Jinping da wasu manyan jami'an kasar China a yayin tarukan da suka shafi batutuwan sabani da dama tsakanin kasashen biyu. Tsohon mawallafin labari akan jarida David Parker ya dawo ya bada shaida a rana ta 4 a yau Juma'a a gaban kotu da ke shari'an aikata laifi akan tsohon shugaba Donald Trump a jihar New York. Yana shirin amsa wasu karin tambayoyi game da yanda yazo ya biya dala 150,000 na haƙin da mai gudanar da shirin Playboy ta buƙaci na mu'amalar aure na tsawon watanni da shugaban ƙasa da ka iya zuwa nan gaba. A yau Juma'a Masar ta aike da wata babbar tawaga zuwa Isra'ila da fatan ƙulla yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Hamas a Gaza, inji jami'ai biyu. A lokaci guda kuma ta yi gargaɗin cewa farmaki da Isra'ila ke niyan kaiwa a birnin Rafa na Gaza da ke kan iyaka da Masar na iya haifar da mummunan sakamako ga zaman lafiyar yankin. Babban jami'in leƙen asirin Masar Abbas Kamel ne ya jagoranci tawagar kuma yana shirin tattaunawa da Isra'ila akan sabon shirin tsagaita buɗe wuta mai ɗorewa a Gaza, inji wani jami'in Masar wanda ya nemi a saka sunansa domin yin magana kan batun ba da wata damuwa ba.
Masu sauraro da haka ne muka kakashin shirin namu ne yau baki daya sai aka sance da mu da karfe 6 na safe gobe Asabar idan Allah ya kai mu inda zamu kawo muku wani sabon shirin cike har da shirin a bari ya huce yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na kawo shirye-shiryen mu na yau da Julie Ladders Gresham wadda ta tada da bada umarni da mai injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum